Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Baballe,
yau kuma muna tare da sabon abokin aikin mu
Abdullahi Aliyu Hadeja,
sai ni Daula Salim.
To masu sauraro, a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau ma 6 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018, shirin namu na magana ne akan yajin aikin da malaman jami'o'i suka tafi a tarayyar Najeriya.
Kuma su gane cewa al'amuran nan muna yi ne saboda gyaran ilimi, musamman ilimin jami'a, da kuma tabbatar da cewa jami'o'in nan an daura su akan siratin da za su zama cewa sun ci gaba, al'umman Najeriya sun samu ilimi mai nagarta, kuma an samu ci gaba wajen gina kasa da sauransu. Kusan wannan shine batun da muke magana akai, ilimintar da 'yan Najeriya, sanar da su, musu fahimci abin da ke faruwa, su kuma gane cewa ga halin da ake ciki, saboda kada idan daga ƙarshe wani abu ya faru a gale mu kungiyar mu.
Ne Hafiz da Abdullahi, duba da irin cikas da wannan yajin aikin zai kawo madalibai da ilimi ma baki daya. Dan haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da wani mai fashin baki, Comrade Yahaya Shaibu Ungwanku, ya kuma tuntubi shugaban kungiyar malaman jami'o'i wato ASU na Arewa maso yammacin Najeriya. Sannan kuma muna nan tafi da ra'ayoyin dalibai akan wannan yajin aiki.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce wace illa kuke ganin wannan yajin aiki na malaman jami'o'i zai yi ga dalibai da kuma ilimi baki daya. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa a lokacin ina jami'a, ASU ta taba shiga yajin aiki, wanda kuma hakan yayi matukar gurgunta mana harkokin karatu. Saboda haka yajin aiki babu abin da yake haifarwa illa mayarwa dalibai da hannun agogo baya.
Sai amsar Ibrahim Salisu dan Kaduna ya ce, hakika yau da gobe wannan yajin aikin da malaman makarantun jami'a ke yi, ni kam na da yakinin cewa bata lokaci ne kawai da malaman da ma sauran dalibai baki daya.
Sai amsar Abdulrazak A Baba Kano, musamman mu kam 12 ga wannan watan zamu fara jarabawar second semester. To amma yanzu wa ya san yaushe za su dawo daga yajin aikin?
Sai amsar Musa Kauran Namoda daga jihar Zamfara ya ce, salam yau da gobe, muna gab da akwatin rediyon mu domin mu amfana da jin ra'ayoyin jama'a, ku tashi lafiya. Nagode, mun gode.
Sai kinin usani Musari, inda ya ce, salam yau da gobe, tabbas yajin aiki malaman jami'a zai kawo mummunar koma baya ga harkar ilimi. Allah dai ya kyauta, ku tashi lafiya.
Sai amsar Musa Hadarin Asuba da Magaram ya ce, yau da gobe sai Allah. To gaskiya ni shawarar da zan ba wa shugaba Muhammadu Buhari ita ce ya kamata ya sasanta da malaman jami'o'i, ku tashi lafiya.
Sai Almion Sanda Sule inda yake cewa salam yau da gobe ni a gani na wannan ne yajin aiki da malaman makarantun jami'a suka shiga da zai kawo cikas ga dalibai ya kamata a zauna teburin sulhu
Sai Amsar Abubakar Kawu Girgir yace duk wanda yake karatun jami'a kuma lokacin da yake karatun an taba shiga yajin aiki to ya san babu wani abin da yajin aiki ke haifarwa wanda ya wuce mai da hannun agogo baya tare da rusawa dalibai tsarin karatun su dan haka kungiyar malaman jami'a da gwamnati su fahimci juna
sai Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa salam filin yau da gobe a gaskiya ba karaman koma baya zai kawo ga harkar ilimi ba muna fatan gwamnati za ta yi kokarin sasantawa da su ku tashi lafiya mun gode
to sai Amsar Mansur Babaura na fada yace salam yau da gobe muna kira gwamnatin Najeriya da cewa ya kamata ta hau teburin sulhu da malaman jami'o'i kamar yadda ta yi sulhu da kungiyar kwadago kan karin albashi
Sai Rulwano Ibrahim London Uba inda yake cewa a duk lokacin da aka tafi yajin aiki a Najeriya kai a nahiyar Afirka baki daya talakawa ne kawai za a dinga gasawa
sai Amsar Bashir Bashar Kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi yace salam yau da gobe gaskiya gwamnatin kasar mu Najeriya na iya kokarinta wajen ganin ta kawo karshen yaje-yajen aiki da malaman jami'o'i ke shiga to amma idan dambu yayi yawa baya jin mai
sai sako mu na karshe a yau inda ya fito daga Abdulsalam Aliyu Daura inda yake cewa salam yau da gobe ni a ra'ayina zai haddasa ƙarin yan zaman banza a gari kawai saboda haka ba shi da wani amfani
mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni
To madalla yanzu bari mu saurari ra'ayin dalibai akan wannan yajin aikin.
Na idan da sallah subhana zo na kuna labari sai naji an ce an tafi yajin aiki. To gaskiya ni abin ya taba ni sosai. Saboda kaga mu dalibai ne wanda muna gargara ne yanzu muna fake haka project din mu ne da zaran mun gama muna expecting insha Allah mu gama makaranta kenan. Gaskiya ban ji dadi ba kuma kaga an samu da defense din mu next week Monday rana ita. To kai muka ji yajin aikin nan to gaskiya abin ya taba ni sosai wallahi ban ji dadin faruwar haka ba gaskiya
to misali yayin da makaranta
gashi nan kana gani ai kana gani makarantar ka san tafi yajin aiki tunda an kira malami ya ce ba zai shigo ba saboda an tafi yajin aiki kaga wannan kada yayi sai ta wutar maka da cewa ai an tafi yajin aiki
abin da zan iya cewa dai game da yajin aiki a wannan makaranta abubuwa dai mu dai a gurin mu yanzu kan da ya riga da ya taba da don saboda project muke yanzu haka ga kuma akwai defense da ake yi mu dai za ta gace dai komai namu zamu iya cewa iya zai ce zamu ce ya dan samu matsala dai saboda wannan project ake da aka shiga ya taba mana abubuwa da project namu da wannan mu da muke tsammanin komai namu zai kare a cikin wannan wata gashi nan dai yanzu ya dauke mu har zai kai mu kusan bam san yaushe dai zai kai mu ba na je gurin supervisor na ne akan ya abubuwan da aikin mu yake na project sai yake ce mun gaskiya yanzu ba zai iya kallo aikin nan ba saboda an shiga yajin aiki to gashi nan dai abubuwa da dama dai mun dai abubuwa da dama defense ne ya rage mana amma yanzu defense mun ba an ci an daga shi
to gaskiya makarantar da haka shiru kuma lectures din ma ba kowa ke tsaya ya saurare ka ba yanzu
saboda
tunda sun nuna kamar sun tafi yajin aiki duk wanda ma dai nazo gani gaskiya ban ganshi ba saboda yajin aikin ne ina tunani tunda ba da ban yajin aikin mun san za su shigo
To bari mu je ga Mahmud Kwari dan jin yadda suka yi da shugaban kungiyar malaman jami'o'i wato ASU na Arewa maso yammacin Najeriya Farfesa Mahmud Lawal.
Mu ilmantar da 'yan Najeriya su san halin da ake ciki saboda an shiga wato halin kakanikayi ba don wani abu sai dalilin cewa an samu wato gurguncewa na tattaunawa da muke tsakanin gwamnati da kungiyar mu wajen ganin cewa an sake sabunta yarjejeniyar da muka yi da gwamnati a shekara ta 2009 to wannan al'amari ya rushe wannan tattaunawa da muke ya rushe saboda akwai bukatar 'yan Najeriya su san halin da ake ciki su fahimci me ke faruwa kuma su gane cewa al'amuran nan muna yi ne saboda gyaran ilimi musamman ilimin jami'a da kuma tabbatar da cewa jami'o'in nan an daura su akan siratin da za su zama cewa sun ci gaba al'ummar Najeriya sun samu ilimi mai nagarta, kuma an samu ci gaba wajen gina ƙasa da sauransu. Kusan wannan shine batun da muke magana akai, ilimantar da 'yan Najeriya, sanar da su, masu fahimci abin da ke faruwa, su kuma gane cewa ga halin da ake ciki, saboda kada idan daga ƙarshe wani abu ya faru a ga laifin kungiyar
mana. TV menene batutuwa nan da kuke ta magana ne akai shekara da shekaru, ana ta cewa yarjejeniyar kungiyar ASU da gwamnatin tarayya ta kici ta kicin yewa, wani abu ne sabo ko kuma abubuwan da kuka dinga magana ne a baya?
Eto, za mu ce akwai sababbin abubuwa a ciki, akwai kuma su abun da muke ta magana akai. Saboda misali shi yarjejeniyan da muke so a sabunta shi yana kunshe da abubuwa da dama. Ɗaya daga cikin abun shine samar wa jami'o'i kuɗaɗen shiga, wato funding. Kuma shi batu na funding abu ne wanda kake buƙatansa kullum. Saboda in ba funding, bayan da za a yi ka tafiyar da ɗakunan karatu, bayan da za a yi ka sayi littattafai, bayan da za a yi ka gina hanyoyi, bayan da za a yi ka gina ofisoshi, bayan da za a yi ka samu malamai a ɗakunan karatu da ɗalibai, kayayyakin karatu, misali kujeru da sauransu, duk waɗannan abubuwan ne. To shi wannan yarjejeniya da muke magana ɗin a sabunta shi, saboda mun amince da gwamnati za a rika sabunta yarjejeniya bayan duk shekara uku. Kuma za a rika kallon waɗannan abubuwa, musamman shi misali shi batun kuɗaɗen shiga ɗin, wanda in baka manta ba a can baya, saboda waɗannan abubuwa da muka yi ne yasa gwamnati suke kuɗi a shekara 2013 kusan miliyan 220, wanda aka bai wa jami'o'in nan, wanda in ka shiga da yawa daga cikin jami'o'in nan, kuɗaɗen nan da suka samu shi aka yi amfani da su wajen ƙoƙarin gina sababbin ɗakunan karatu da kuma sama wa jami'o'in nan kayayyakin ayyukan yi da sauransu, da kuma ma kawo sababbin fannonin nazari da sauransu. Duk wannan kuɗi da aka samu a wannan lokaci shi ya taimaka. To wannan shine abin da muke dai nuna shine wannan al'amari kada a kyale shi ya tsinke. Dole ne in kana so jami'o'i su ci gaba, dole ne sama musu kuɗaɗen nan shi ma ya ci gaba.
Saboda haka
dai misali ka bada kuɗi misali duk miliyan 220, to a cikin yarjejeniyan kamata a ce duk shekara ana bada waɗannan kuɗaɗe, daga shekara ta 2013 zuwa shekara ta 2018 gwamnati za ta rika bada miliyan 220 har zuwa shekaru shida. To amma abinda muke ma gani, tunda gwamnati ta bada wannan kuɗin na shekara 2013 har yau ba a ƙara kokobo ba. Kuma ko shi na shekara ta 2017 da muka yi bare kenan, aka yi amince cewa za a bada miliyan 220, shi ma ɗin har yanzu zancen da ake duka zancen kangan kurege ne, gwamnati bata ba ta saki waɗannan kuɗaɗe ba.
Wani batu da ita wato ƙungiyar ku ta bullo da shi ne cewa ba kwa so a ƙara kuɗin makaranta da ɗalibai suke biya, a yayin da ita kuma gwamnati tana cewa ba ta da isassun kuɗaɗe, ta yaya kuke ganin cewa za a tafiyar da harkokin ilimin ba tare da kuɗaɗen wato iyaye sun biya ba?
A wannan tattaunawa da muke da gwamnati, wannan batun ya taso. Suka ce ai gwamnati ba ta da hanyoyin kuɗaɗen shiga. Muka zauna muka yi kwamiti na mutum 7. Aka ce kungiyarmu ta asa bada mutane, muka bada mutum 3. Daga bangaren kwamitin gwamnati aka bada mutum 3, aka samu shugaba, aka zauna aka tattauna. Kungiyarmu, mutanenmu na bangaren mu na ASU, suka bai wa gwamnati hanyoyi daban-daban, sun ba a girga. Ce an gwamnati bi waɗannan hanyoyin za a samu mafita, kuma za a samu kuɗaɗen shiga. Amma zancin da muke ma shi shugaban kwamitin gwamnatin tare da ake wannan tattaunawa da su ya yi wurgi da wannan rahoto. Kuma kar ka manta, hukumar tallafawa ilimi na ƙasa da muke da shi a yanzu, aka TED Fund, kar ka manta ASU ce ta kawo dabara a kafa wannan kungiyar, a kafa wannan hukumar a shekara ta 1992. To kaga kenan, magana cewa babu hanyoyin da za a samu kuɗaɗe, ni na ganin abu ne wanda bai kamata ma a rika tado da shi ba.
Har ila yau wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi mai fashin baki akan harkokin ilimi Kwamar Jihaya Shu'aibu Ungogo.
Kwamar Jihaya Shu'aibu Ungogo, kana sharhi akan al'amuran yau da kullum musamman a fagen ilimi. Yau aka shiga rana ta 2 da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta fara da aka kira ASU, dangane da wasu batutuwa da suka shafi ci gaban ilimi a matakin, ko kuma dangane da wata takaddama tsakaninsu da gwamnatin tarayya kan lamuran da suka shafi ci gaban ilimi a matakin jami'a. Ya kake an dade ana kishikaka tsakanin gwamnatin nan da gwamnati da ita kungiyar ASU kusan tun shekara ta 2009, aka zo aka yarjejeniya a 2013, haka dai har waccan gwamnati ta wuce wannan ma ta zo ta gada ake ci gaba, amma dai al'amari yaki cinye watan da ko baran nan kusan da dai wannan lokaci 'yan kungiyar nan ta ASU sun yi yajin aiki. tunda kuna bibiyar harkokin nan na ilimi musamman a wannan mataki, me kake ganin ya sabbaba wannan al'amari kuma ya kake ganin za a shawo kansa?
Gaskiya al'amari shine watan akwai matsala babba da shekaru akalla 10 ko 20 da wani abu a ce hanya daya ta yajin aiki ita ce maganin matsalar ilimi a kasar nan, musamman ma ilimin game da ilimin jami'a, musamman matsalolin nan da suka dabaibaye harkar ilimin jami'a da su kansu malaman jami'ar. Ba na jin zai zama abin daidai a ce malaman jami'a su kasa samun wata hanya wadda ita ce mafita ga irin wannan matsalolin su yajin aiki, duk da irin abubuwan da suke faɗa cewa suna ganin cewa ita ce kalmar abin nan
wata kalmar
koyari da gwamnati kawai take iya fahimta. Ni a ganina in har suka yadda da cewa wannan ita kadai ce yaran da za su iya ji, gaskiya kalubale ne a gunsu, musamman ma su da aka sani custodian na ilimi. In har suka yi tunanin cewa wannan ita kadai ce a duniya, to gaskiya cin zarafi ne shi kansa ga tsarin ilimi na duniya. Cin zarafi ne a ce kai tunani a matsayinka na mai ilimi, kai tunanin cewa hanya daya ita ce kadai hanyar da za ka iya shawo kan wata matsala, kuma ita za ka yi ta bi har abada, kuma kai kake koyar dabaru na rayuwa, kai kake koyar dabaru na cigaban kasa, kai kake koyar dabaru na komai da komai a ce amma ka kasa shawo kan wata matsala guda ɗaya da kai shekara 25 kana matsala, ko kanjamo da ya dau matsala shekara da shekaru a duniya zama kalubale da har ya dau su tsawon shekara akalla shekara 25 da ba shawo kansa ba, ya zama matsala ta duniya. Ballanta wanda yake ciwo ne ballanta na wani abu da dan adam zai zauna yi tunani ya fito da wata hanyoyi, ya fito da wata hanya mafi maslaha, mafi kyau, mafi tsari da za ta kawo ƙarshen wannan abin, gaskiya akwai abin kunya a cikinsa.
To amma baka ganin cewa su iyakaci su bullo da tsari kuma haki ne da nauyin gwamnati aiwatarwa, don haka koda sun fito da wata hanya da hikima ba lalle ne gwamnati ta aminta da ita ba?
Ai ba za ta, ai kasan wani abu guda daya, ya kamata malaman jami'a su yarda da wani abu guda daya, cewar gwamnati a Najeriya, a Najeriya ba a girmama yarjejeniya. Ko da lauyoyi nawa ka zo ka rubuta yarjejeniya ka yi da su a kasan nan, ka tsara wacce yarjejeniya ka yi tunanin cewa za a cika ta, gaskiya yana da wahala. Kuma tun da
kotun da haka ne, ya za ka yi ka menene in haka ne laifin su malaman jami'a misali, don sun tafi akan cewa ita gwamnati ta fi fahimtar wancan yare na yajin aiki. Gashi kana cewa kai da kanka gwamnati ba ta girma yarjejeniya, kuma su ma abin da suke kokawa din kenan.
Ko ka san cewa jami'o'i su ke dora duniya akan kowane irin doro da ake ciki a halin yanzu? Duk wani ci gaban duniya ya ta'allaka ne ga irin bincike da jami'o'i na duniya suka yi. Akan haka ake dora tsarin siyasar duniya, akan haka ake tsora tattalin arzikin duniya, akan haka ake tsora da zamantakewa al'ummar duniya, duk ba wanda yake fito da wannan illa jami'o'i a duniya. Don haka Najeriya ba za ta kasance ɗaya daga cikin ƙasar da jami'o'inta ba za ta tsora su akan abin da ya kamata ba.
Amma idan jami'o'i ko malamai ko farfesoshi a jami'a suka yi bincike suka fito da sakamako, wace da nauyin alhakin ɗabbaka wannan sakamako, misali ko wata hikima ko wani ilimi, wani ne mai nauyi yake da nauyin ko kuma alhakin aiwatar da wannan al'amari ya zama na gaske an ga alfaninsa?
Ita ce gwamnati. To amma ita kanta gwamnatin wake juya ta?
Wake juya ta?
Jami'i, ai mun waye gari a ƙasar nan a da, ko gwamnatocin mulkin soja, jami'in ƙasar nan suke juya su. Ga su dai ba kuɗi gare su ba, a lokacin ma za ka ga malamin jami'a tsohon box wa jangare kaza kaza kaza, amma kasancewar a da gwamnatoci a baya jami'in ƙasar nan su suke juya gwamnatocin ƙasar nan, ko da gwamnatin mulkin soja, amma me isa yanzu proposition sun yawa, doctocin sun yawa, amma wata irin tafiya ake, jami'a daban, gwamnati daban, al'umma daban.
Ina wannan matsala ta samo tushe?
Matsalar shi ne education, wata harkar ilimin ce da aka banzatar da ita, gaba ɗaya tsarin ilimin ƙasar na a ruguje yake. saboda haka ni a tunanina wannan yajin aiki na malaman jami'a ba shi zai kawo ƙarshen matsalar ilimi ba, domin in ka manta ma da ilimin in ka ajiye ilimin jami'o'i akwai matsala ilimin secondary school da ƙasar nan, akwai matsala ilimin primary school da ƙasar nan. Saboda haka abin da ya kamata a yi shine a masa gaba ɗaya ilimin ya kamata a ɗauko shi a masa wankan tsarki. Akwai buƙatar sa doka, kafa dokar ta ɓace kan harkar ilimi a Najeriya, domin abin da wannan abin fa yake nunawa cewa duk mutumin da yake so ɗan sa yi jami'a a Najeriya to sai dai je makarantar kuɗi private school. Amma in dai makarantun gwamnati yayi tun daga primary secondary ta gwamnati ba da daɗewa ba, sai dai ka tsaya iyakacin nan, ka tsaya ka je kai abin da za ka yi, ko ka zama ɗan ta'adda in ka ga dama, ko kuma ka jira wani ne wanda shi ma zai zo ya yayi be ku yi abin da ya kamata ku yi wanda zai cimma muku burinku. Amma ya nuna a fili cewar abin nan da ke tafiya, al'amuran da suke tafiya a harkar ilimi a Najeriya, to abin da ake kira an mai da harkar ilimi gaba ɗaya harka ta kuɗi.
To ka ce aiwa ɓangaren ilimi na Najeriya kwata wankan tsarki, ta yaya za a yi masa?
Shi ne a kafa mai dokar ta ɓaci.
Ta yaya za a kafa wake da alhakin kafa dokar ta ɓacin da kuma aiwatar da ita?
Gaba ɗaya a kira dukkan masu ruwa da tsaki a cikin harkar ilimi. Asuba su kaɗai kamata su zauna su rinƙa wannan aikin su kaɗai ba. Babban matsalar su ne sun tsaya tsayin daka su kaɗai, yanzu suke kokari su ilmantar da mutane akan me yasa ma suke yajin aiki. Saboda sun fahimci cewa al'ummar ƙasar nan sun gaji da yajin aiki. Saboda haka yanzu suke kokarin su ilmantar da al'ummar ƙasa cewa ga fa dalilin su na yajin aiki.
Amma a tattaunawa da muka yi ai kaji yadda su misali shugaban sanannan shi yake ambata yadda suka kulle rijiyoyi da gwamnati dangane da yadda za a shimfida ko kuma a bunƙasa harkokin yanayin koyo da koyarwa a jami'o'i tun shekara ta 2011-13 da gwamnati ta yadda ta bada wasu kuɗaɗe ta ce duk shekara ta dinga bayarwa, har yanzu ba a bayar ba. Ba ka ganin abun dubawa ne misali la'akari cewa yawancin makarantun jami'o'i yana da manyan makarantun masu zurfi akwai ƙarancin ajujuwa da zaurukan lecture da na gwaje-gwaje da sauransu?
Shi sa nake gaya ma ba wata gwamnati ba kasi tunan zan mamaki a ce malaman jami'o'i su kalli gwamnati su tunanin cewa za ta wa girmama wani yarjejeniyar su. Ba wani yarjejeniyar su za ta girmama ba. Ba wata gwamnati za ta iya girmama a yanzu dai. Abin da ya kamata kawai a yi shi ne su a su su haɗa kai da al'umma, da ƙungiyoyin al'umma, da duk wanda yake mai faɗa a ji mai ruwa da tsaki akan harkar yau da kullum na rayuwar ƙasar nan, ba ma ilimi ba kawai, a zo a haɗu a san me za a yi akan harkar ilimin nan gaba ɗaya, ba wai su kaɗai ba. Kasi tunanin kullum suna yajin aiki abin da kowa kawai yake zato shine asu suna aiki ne suna so a basu kuɗi a ƙara musu albashi ko akwai wani allowance ɗinsu da aka riƙe, kawai abin da kowa yake kallo kenan. Har yanzu al'umma bata fahimci ma me isa ita kanta asu take yajin aikin nan ba, kuma su suka ja. Domin mu dai mun riga mun san cewa da kuma abinda gwamnati take nunawa shine an sakawa asu da zarar an riga an kammala yajin aiki ko an yarjejeniyar farko da ake iya cikawa shine wasu ɗan kuɗi na allowances na malaman makaranta a biya
a matakin farko.
Saboda haka zaka iya fahimta, domin ka je jami'a zaka ga motoci sun yawa, malamai sun shiga manyan motoci kamar manyan 'yan kasuwa. Saboda haka zaka iya fahimta cewar to wannan yarjejeniyar ta farko an cika, kuma in ka tambaya sai duk wanda ka tambaya sai ka ji sun ce a yan canji aka basu. Saboda haka ragowar canjin yana zuwa, that means in ka ga basu sun sake koma yajin aiki yana nuna cewar ragowar canjin ake bukata da ba cika ba. Saboda haka in har da gaske shi,
amma akwai zancen cewa gwamnati tana yunkurin ta wato ta ƙara kuɗaɗen da ake biya na makarantu a gwamnatin tarayya, jami'o'in gwamnatin tarayya, ta hanyar janye abin da ake cewa tallafi, wanda da aka yi lissafi sai a gano cewa mafi ƙaranci shine ɗalibi ɗaya. Idan wannan abin ya faru an janye tallafin nan na gwamnati, aƙalla rabin miliyan ɗalibi zai dinga biya kuɗin karatu a shekara. Baka ganin ya kamata a kalli abin da su malaman jami'o'i ke faɗa dangane da wannan batu?
To ai wannan ba su kaɗai shafa ba, al'ummar Najeriya gaba ɗaya shafe su. Don haka ba yaƙi bane da ya kamata su yi su kaɗai. Ya kamata su kirawo ƙungiyar ƙwadugo kayan da ta fi yajin aikin nan akan albashin ma'aikata. Ƙungiyar ƙwadugo tana da haƙƙi akan wannan. Ƙungiyoyin al'umma suna da haƙƙi akan wannan. kungiyoyin mata suna da haki akan wannan, hatta su ƴan siyasa suna da haki akan wannan, kuma su kansu jam'iyyun siyasa ƙasar ma da aka kafa demokradiya a ƙarƙashin su suna da haki akan wannan. Saboda haka ba haki bane na su kade, in har wannan shine gaskiya al'amari da suke, to ya kamata su shigo da kowa da kowa.
Fada haka suke abin da suke kira sensitization, wato wayar da ilmantar da al'umma game da ma tartibin abin da yasa su suke magana yajin aikin nan, kuma suke magana lalle a girmama wacin yarjejeniya da aka yi.
To amma me yasa sai da suka shiga cikin yajin aikin suka fara wayar da kan mutane?
Makonni biyu ko uku hudu baya sun yi irin waɗannan tarukan da manema labarai don wayar da kan mutane.
Ai ba magana taruka da manema labarai ba kawai, ai magana ce ta a zauna, kamar yadda suke darasa suke zama duk inda kaje lokacin da asu za su shiga yajin aiki, zaka ga duk jami'ar da kazo zaka ga suna ta meetings, suna ta meetings a junan su. Wannan meetings din ya kamata a ce sun buda shi, sun sa dukkanin kungiyoyin al'umma su nuna mutane cewa ga abubuwan da ake ciki. NUT ya kamata ta shiga saboda ya shafe ta, kungiyar headmaster ya kamata shiga ya shafe su, kungiyar principals ankofs ya kamata su shiga ya shafe su.
Wai me yasa kwamare da haya ungugo kake ganin cewa lalle ita gwamnatin sai an matar wannan rubdugun, sannan za ta yi abin da kake ganin cewa sannan ne za ta hau kan sindi?
Yo, ai tarihi ne nuna cewa gwamnatin Najeriya sai an matsa ta ta karfin tsiya take iya yadda da abu sai an matar rubdugu, wannan tarihi ne nuna. Kuma hujja da abin da yake nuna haka da yawa daga cikin ɗan siyasar ƙasar nan ba da gaske suke ba, saboda haka sai al'umma ta zo ta nuna musu cewar fa su al'umma da gaske suke kanin tilas a tankwara su yi abin da ba sa so su yi. Kawai wannan shi ita ce mafita.
Ka ce ai abin state of emergency dokar ta ɓaci ta hanyar tsarkake ilimi, yaya kake ganin ya kamata ai wannan dokar ta ɓaci, sannan suwaye da suwaye za su haɗa hannu a yi ta don kwalliya ta biya kuɗin sabulu?
Wato dukkan masu ruwa da tsaki ya kamata su shigo su gaya gwamnati cewar a zo ai wannan. Hujja guda ɗaya, ilimin firamare kusan kawai ana tura yara makarantun firamare ne, alhamdulillah yanzu ana ci da su abinci don a ba su abinci na farko, amma koyarwa ba ingantacciya ba ce. Malaman makaranta na firamare na Najeriya sun fi kowane ma'aikaci wulaƙanta a ƙasar nan. Rayuwarsu a tagayyar suke, albashinsu ba wani albashi ba ne, in ka kula da irin nauyin ayyukan da suke yi, musamman ma abin da ya fi komai wahala kula da ƙananan yara. Sannan inda za ka iya gani, ai jami'a a birni kake iya ganinta, za ka iya ganin ma ɗan ginin, to ka je ka ga makarantun primary school da su da wasu dabbobi, akwai inda silin ɗin sama macizai ne suke ɓoye, amma yara a ƙasa suna karatu. Ba yanayin koyarwa mai kyau kwata-kwata. Tsarin da aka yi na dokar da ta kafa primary, universal primary, basic primary education, wannan yarjejeniyar da aka yi ga abin da ƙananan hukumomi za su yi, ga abin da jiha za ta yi, ga abin da gwamnatin tarayya suke, da yawa daga ciki kwata-kwata akwai shugaban ƙaramar hukumar da zai gama captain ɗinsa bai gina ko block ɗaya ba, wanda ɗaya daga cikin ayyukansu yana ɗaya daga cikin abubuwan da su za su samar. Sannan akwai kuɗi da ake bayarwa na gamayya, misali wani kuɗi domin a zo a haɗu a gini, misali da jihohi suke, akwai gwamnan da zai gama kaf wannan kuɗin bai cika su ba, bai bayar ba, bai ba da nasa kasan ba da za a zo a yi wani abu a jiharsa akan ilimin primary, babu shi. To yaya za ka yi tunanin cewar watan baka da kyakkyawan watan ginshiki, sannan ka yi tunanin za a wani haifar da wani abu mai kyau a sama? An kai ga sama rubutu a zai.
To, Abdullahi da Hafiz, ya kuke ganin za a bullo mu wannan lamari, wannan mataki kuke gani gwamnati da 'yan kungiyar ASU za su yi domin su cimma matsaya a samu daidaito akan wannan lamarin?
Gaskiya na ɗaya dai aka yi zuciya nesa, sannan kuma a duba waɗannan ɗaliban ƙannenmu ne, 'ya'yanmu ne, a duba irin yanayin da suka shiga inda zaki jiyo, sai suna ta cewa za su fara jarabawa, wasu suna project. Ya kamata dai gwamnati ta duba wannan lamari, su ma malaman su duba wannan lamari domin dai a samu matsaya. Okay.
Gaskiya ne, Malam Hafiz,
malamai ya kamata su duba saboda su tausaya yanayin da ake ciki dalibai suke ciki.
To Abdullahi lokaci ma ya bani halin shi ai sai kuma mun fara dawowa a madadin kowa da kowa muke cewa a huta lafiya.